Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum. Barkamu da wannan asubahi na yau Litinin 15 ga watan Nuwamban shekarar 2021. Baba Yakub makirin ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abinda muke tafi da shi ga kagan labarai.
Yan sanda masu yaki da ta'addanci a Burtaniya suna binciken wata fashewa a wani asibiti jiya Lahadi a birnin Liverpool da tayi sanadin mutuwar mutum ɗaya da jikkata wani. Jiya Lahadi gidan talabijin na ƙasar Iran ya ba da rahoton cewa wasu girgizar ƙasa masu ƙarfi guda biyu sun afka wa kudancin Iran kusa da tashar jiragen ruwa ta Bandar Abbas, lamarin da ya janyo mazauna suka tsere daga gidajensu kuma akalla mutum ɗaya ya mutu. Firaministan ƙasar Poland ya ce ƙasashen Poland da Latvia da Lithuania suna tunanin neman kungiyar tsaro ta NATO ce wata tattaunawa ta gaggawa yayin da suke ta faɗi tashi don magance takaddamar da ke faruwa kan iyakokinsu da ƙasar Belarus.
Kanan labarin kenan. Mutane da dama a Najeriya sun fara ɗora ayar tambaya akan yanda hukumomi ke jin ƙafa wurin hukunta masu aikata laifin satar mutane duk da sun amsa laifinsu.
Amma ba shi ruwa a bar lamari na ƙasa, farawo na yawo mai kaya tsaye ga su ana kashe mutane ana gurbatanta su ba a ganin hukuncin da ake yi, wannan shina da illa.
Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken zai fara rangadi a Afirka inda zai kai ziyara a ƙasashe uku wanda zai je Najeriya bayan ya dawo daga Kenya. To koya masu sharhi ke kallon wannan ziyarar.
Kuma abubuwan da za su sauna abubuwa ne masu muhimmanci ga Najeriya, kun ba ma magana batun tsaro ba. Zai biya bukata in Amerika su ta gaske suke yi.
Mai martaba Sarkin Bauchi Alhaji Redwan Suleiman Adamu ya sauke wasu masu sarautu su hudu saboda taimako da suke baiwa 'yan ta'adda. Kana muna ɗauki da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfila Hashim Gumal zai gabatar. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yan sanda masu yaki da ta'addanci a Burtaniya suna binciken wata fashewa a wani asibiti jiya Lahadi a birnin Liverpool da tayi sanadin mutuwar mutum ɗaya da jikkata wani. An kira yan sandan inda aka shaida musu fashewar da ta rusa da wata motar haya da ta taso daga asibitin mata na Liverpool jim kaɗan kafin fashewar ta auku jiya Lahadi da safe. Yan sandan sun ce ba a bayyana fashewar a matsayin ta'addanci ba, amma yan sandan da ke yaki da ta'addanci ke jagorantar binciken a matsayin rigakafi. Mutum ɗaya ya mutu kuma ana jinyar wani mutum da ya samu raunuka. Yan sandan sun ce suna nazari akan abin da ya haddasa fashewar. Jiya Lahadi gidan talabijin na ƙasar Iran ya ba da rahoton cewa wasu girgizar ƙasa masu ƙarfi guda biyu sun afka wa kudancin Iran kusa da tashar jiragen ruwa ta Bandar Abbas, lamarin da ya janyo mazauna suka tsere daga gidajensu kuma akalla mutum ɗaya ya mutu. Gidan talabijin ƙasar ya ce girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 6.3 da 6.4 inda ta auka a lardin Hormozgan, kuma an ji girgizar ƙasar a gabar tekun Dubai. Gidan talabijin ɗin Iran ya ce mutum ɗaya ya mutu bayan da falwar wutar lantarki ta faɗo masa, inda ta ambato jami'an yankin. Manyan layukan wutar lantarki sun ratsa ƙasar Iran yayin da ƙasar ta sha fama da girgizar ƙasa a 'yan shekarun baya-bayan nan. Girgizar ƙasa mafi muni a Iran ita ce girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.4 da ta auku a shekarar 1990 inda ta kashe mutane 40,000 a arewacin ƙasar. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Firaministan ƙasar Poland ya ce ƙasashen Poland da Latvia da Lithuania suna tunanin neman kungiyar tsaro ta NATO ta yi wata tattaunawa ta gaggawa yayin da suke ta faɗi tashi don magance takaddamar da ke faruwa kan iyakokinsu da ƙasar Belarus. Firaminista Mateusz Morawiecki ya ce gwamnatocin ƙasashen uku suna tattaunawa ko su nemi a tattauna a ƙarƙashin yarjejeniyar kungiyar NATO da ke baiwa dukkan ƙawayenta don neman damar tuntuɓar juna idan har ta ji tana fuskantar barazana a yankunanta ko 'yancin siyasa da kuma tsaro. Duk da haka, wani mataki ne da aka dauka waɗansu lokuta kallon a tarihin kawancan kasashen yamma. Kasashen tarayyar Turai sun ce kasar Belarus tana shirya rikicin bakin hauren akan iyakokinta domin ramuwar gayya ga takunkuman da kungiyar EU ta kakaba wa Belarus saboda murkushe masu zanga-zangar demokuraɗiyya.
Allah kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su a Najeriya, yadda ake tafiyar da kula da waɗanda ake kamawa da laifukan satar mutane na ci gaba da jefa ayar tambaya akan ko hakan zai taimaka wajen rage aikata waɗannan laifukan. Wannan kuwa na zuwa ne lokacin da jami'an tsaro ke ta nuna mutane da suke kamawa da laifuka da suke tuhuma na satar mutane don neman kuɗin fansa, amma ba a nuna hukunci da ake yi musu. Abinda masana dokoki ke ganin ya kamata gwamnati ta sake lale. Gade Muhammad Nasiru daga Sokoto da cigaban rahoton.
Tun lokacin da aka fara samun rahotannin satar mutane domin neman kuɗin fansa a Najeriya, jami'an tsaro ke faɗi tashi domin suka kafa rondo ɗaya da masu aikata waɗannan laifukan. Kuma so da yawa akan kama waɗanda ake tuhuma. Ko a kafar sada zumunta ta Facebook an sha ganin jami'an tsaro suna nuna waɗanda suke kamawan, kuma wasu daga cikinsu suna karɓa laifukansu, kamar waɗannan da jami'an tsaron 'yan ƙasa na Civil Defense suka kama a Sokoto.
Muhammad Amina Suma, ya ana tuhuma ta da kinafis, amma abin ya tabbata
mun aikata wani ne kinafin din da an kai lambar Turaita da Dora. To an gaishe mu ne da Muhammadu Aminu gashi nan muka zo aka shiga gari, amma da ni da shi gaskiya ba mu da bindiga.
Bai wuce wata daya ba kuma suka sake damke wasu duk a Sokoton, abinda ya nuna yadda ake yawan kama masu laifukan.
Sunana Usama Abubakar Tangishuni, laifi na kinafin lambar Turaita ba ran dauki mutane da ni mace guda biyu an bada kuɗin fansa su miliyan 2
tsayarun majiya. Gaskiya Hausari na muka zo mun dauki mutum ina ganin 9 ne, sannan wajallu na muka zo mun dauki mutum ina ganin 10 muka je da su daji an kai kuɗin fansa.
Komandan hukumar a Sokoto Muhammad Sale Dada da kansa ya tabbatar da ana yawan kama masu waɗannan laifukan.
Ba ma wuce sati biyu sati uku mu muku fare da mun kira ku mu bayyana ɗinku ku zo ku ga irin wannan, kuma ba za mu gaza ba insha Allah, ba za mu yi ƙasa gobe, za mu ci gaba da wannan aikin. Daga nan idan mun kama sai mu hananta su ga kotu ta san yadda za ta yi da su insha Allah.
Wani abu da ke dorewa jama'a kai shine yadda ake yawan kama masu aikata waɗannan laifukan, sannan kuma laifukan na ci gaba da wanzuwa. Abinda masana lamuran dokoki ke kallo a zaman kuskure a kama mai laifi, amma ba a dakadin laifin ba har zuwa samun hukunci, domin dama ana hukunta masu laifi domin ya zama izna ga masu son aikata irin wannan laifin, wanda kan kawo raguwar laifukan da kuma kawar da tsoro da kuma fargaba na fadawa tarko masu laifin da ke cikin zukatan 'yan ƙasa. Barista Ma'azu Liman Yabo masani ne akan dokokin ƙasa.
Idan kuma har akwai wani dalili da ake jan ƙafa, ci waɗan ƙasa ko yaushe gwamnati ba ta da zaɓi ta yi mishi bayani ga abin da ya sa ta kasa yin aikinta domin bisa ga yarjejeniyar zaɓe ta, musamman wannan gwamnati kai abin da ya sha tsaro. Tsaro dole ne ga doka, a doka ta tsarin mulki ba zaɓi ga masu mulki ba ga su ba su tsaro ko kuma inganta rayuwarsu. Amma ba shi ruwa a bar lamari na ƙasa farawo na yawo mai kaya tsaye ga su ana kashe mutane ana gurbatanta su, ba a ganin hukuncin da ake yi. Wannan shina da illa ga kowace gwamnati wadda ka tu'ammali da laifuka zuwa ga kamawa, tsarewa, bincike, gurbatansu da kuma hukunta suwa.
Masanan dai na kallon yin hubbasa wajen kama masu aikata laifuka kan iya zama aikin banza, muddin ba hukumta su ake yi ba da me ya zama darasi ga masu son aikata irin waɗannan laifukan. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Gidan talabijin din Al Jazeera da ke watsa shirye-shiryensa ta tauraron dan Adam da ke ƙasar Qatar ya ce jami'an tsaro suna tsare da shugaban ofishinsa na ƙasar Sudan. Gidan talabijin din ya wallafa a shafinsa na Twitter jiya Lahadi cewa jami'an tsaron Sudan sun kai sammai mai gidan dan jaridar. Al Jazeera ba ta yi wani ƙarin haske ba, ke dai ba iya tuntuɓar jami'an Sudan don jin ta bakinsu ba. Wannan ci gaba yana zuwa ne kwana daya bayan da jami'an tsaro suka harba harsashi na gaske da kuma hayaki mai saka hawaye dan tarwatsa masu zanga-zangar da ke yin Allah wadai da tsauraran matakan tsaro a kasar. Masu fafutuka sun ce wani mai zanga-zanga ya mutu jiya Lahadi sakamakon raunukan da ya samu, lamarin da ya kai adadin waɗanda suka mutu zuwa akalla 6, sannan mutane da dama suka jikkata. Shugaban Amurka Joe Biden da uwar gidansa Jill Biden suna shirin karɓar bakuncin taron asalin kabilin kasar karo na farko tun shekarar 2016. Fadar White House na sa ran shugabannin kabilu sama da 570 za su shiga taron na kwanaki 2 da za a bude shi yau Litinin. Kusan shugabanni sama da 30 aka shirya za su yi jawabi a taron, wanda za a gudanar ta yanar gizo saboda cutar annobar coronavirus. Sakatariyar watsa labaran Fadar White House Jen Psaki ta ce Biden zai sanar da matakai game da inganta tsaron jama'a da adalci ga 'yan asalin Amurkawa da kare filayen da suka mallaka da hakokin yarjejeniya da kurare masu tsarki. Ba a gudanar da irin wannan taron ba a lokacin gwamnatin shugaba Trump.
Madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu kai da batun ziyarar da Tony Blinken zai kawo a nahiyar Afirka, mai martaba sarkin Bauchi Alhaji Rajwano Suleiman Adamu ya sauke wasu masu sarautu guda hudu nan take daga karagar mulki sabili da hannu da suke da shi wajen taimakawa 'yan ta'adda ta hanyar basu mafaka a dazukan lame. Masu masarautun da aka warware wa rawunna sun fito ne daga garuruwan Buruku da Turkunya Biru da Gamawa da kuma Zomo, dukkaninsu daga masarautar lame da ke karamar hukumar Toro a jihar Bauchi. Ga dai Abdulrahman Muhammad da ƙarin bayani.
Sarkin yakin Bauchi Alhaji Aliyu Yakubu Lami ya fayyace dalilan da ya sa mai martaba sarkin Bauchi Dr. Rilwan Suleiman Adamu ɗaukan wannan mataki na cire masu sarautun.
Sunana Aliyu Yakubu Lami, sarkin yakin Bauchi kuma hakimin ƙasar Lami. Abin da ya jawo ba dakatarwa bane, aka tube su ne saboda dalilin gyara ne. Kowa ya sani Allah ya kawo mana wata jarabawa na masu garkuwa da mutane da kuma ta'adda daban-daban. To wayannan sarakuna wayanda suke zama ne a jikin iyaka sai ya kasance ta wajen su bakin haure suke shigowa wayanda aka koro su daga Zamfara da sauran wajeje, shine sai su zo su ba su dan abun goro sai su je su yanka musu fili su zauna. Shine aka yi shawari ko mai martaba sarkin Bauchi da ban bi jidadin wannan al'amari ba ya tube su take. Ko mutane wanda shekara da shekaru abinda suke yi kenan sun saba, mutanen sun san su, har ma agent suke da su waɗanda suke zuwa su taro musu bakin su kawo musu, kuma ba garamin kuɗi suke karɓa ba. Amma ina gani kamata yi gwamnati matukan ana son gaskiya, ana son zaman lafiya, ana so kuma wannan abu ya dakatar da shi. To dole waɗanda suka yi wannan a dawo baya a hukunta su domin cin amanar ƙasa ne. Duk mutumin da zai kawo wanda zai zamo barazana ma zaman lafiya, to ai ba dalilin da ya sa kuma a ce gurin an tuzo masa rawani kawai an gane shi shine hukuncinsa. Shi wannan daji abinda zai baka tsoro idan ka je daka ga mutane jinsi daban-daban, wasu ba ka ce 'yan Najeriya bane. Daji ne wanda yake ya zama gari, garuruka a wajen sai ka cire fiye da gari 60. Wasu har kasuwa suke da shi wanda ake ci a wannan dajin. To kaga akwai sakacin gwamnati. Dole ne gwamnati ta tura jami'an tsaro su shiga. A nan akwai manya-manyan kogo wanda yake mutum sama da 300 za su iya shiga kogon nan su kwanta lafiya babu abin da ya same su. Kuma akasarin mutanen da za a sauke su a wajen za ka samu da rana in ka je bacci suke, sai dai kurun kaga dare ya yi a yi kiɗan bori a shakata. Kuma inda suke zama in ka je daga kwalaben giya sai na Benelin sai takardar recharge card.
A gefe guda kuma na tuntuɓi kwamishinan ƙananan hukumomi da masarautu na jihar Bauchi Alhaji Nuhu Zaki, ya ce gwamnati ba za ta lamunce da irin wannan halayya ba, kuma za a hukunta duk wanda aka same shi da hannu ko mai matsayinsa.
Ana sa idanu duk wanda aka samu labarin su cewa yana da hannu a ciki, to ina so in tabbatar maka baya shanta da da'i, don hukuma ba za ta lamunce ba, hukuma ba za ta yadda ba, kuma a shirye yake mai girma gwamnatin jihar Bauchi zai yi fada da duk wanda aka same shi da hannu ko yana taimakawa da ainihin komai sarautanka komai makaminka komai girmanka ya zama to aka same ka da hannu wajen taimakawa miyagu don ya zama to suna cutar da ƴan ƙasa
Abdulwahab Muhammad daga Amurka daga Bauchi a Najeriya
a gaida Abdulwahab Muhammad da wannan rahoton A yau Litinin ne sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yake fara ziyaran aiki a wasu kasashen Afirka guda uku da suka hada da Kenya da Najeriya da kuma Senegal daga Abuja Hassan Maina Kaina ya aika mana da wannan rahoto
sakataren harkokin kasashen wajen Amurka Mr Anthony Blinken da a yau yake fara ziyara a kasashen Afirka uku zai samu ne daga Nairobi Kenya sannan ya iso Najeriya bayan da ya iso nan Abuja jagoran diplomasiyar Amurka zai gana da shugaban kasar Muhammadu Buhari da mataimakin sa Yemi Osinbajo da mata kwaransa na Najeriya Geoffrey Onyema Anthony Blinken zai gana da shugabannin Najeriya ne akan batutuwan fadada samar da makamashi tsarin demokradiya samar da tsaro ga fararen hula tsaro da yancin dan adam habaka tattalin arziki da hadin kai irin na kasa da kasa a fannin kiwon lafiya kafin da ya karkare ziyarar tasa a Najeriya Mr. Blinken zai ganawar keke da keke da masu zuba jari a fannin fasahar tattalin arziki. Kana zai kuma gabatar da kasida akan manufofin kasashen wajen Amurka akan Afirka. Amurka dai ita ce kasar da duk duniya tafi baiwa Afirka taimako. To ko yaya kwararru a fannin diplomasiya ke ganin wannan ziyara? Ambassador Suleiman Tahiru, kwararren jami'in diplomasiya ne a Najeriya.
Kasa kamar Najeriya ba wanda za a yi wasa da ita ba a siyasar duniya. Ko da ma za a duba ne a siyasar da ake a Najeriya na Afirka Najeriya muhimmiyar kasa ce da bai kamata a yi wasa da ita ba idan har ya kasance yanzu Secretary of State zai zo Najeriya to ni a gani na ya yi daidai kuma abubuwan da za su sauna abubuwa ne masu muhimmanci ga Najeriya in ba ma magana batun tsaro ba
kana tunanin cewa wannan ziyaran zai haifar da daman ido
zai biya bukata in America suke gaske suke yi in kuma su Najeriya saboda abubuwa da suka dagune a ƙasa suka dauki abun da muhimmanci kuma aka bi abubuwan da aka tattauna
daga nan Abuja Mr. Blinken zai tashi ne zuwa kasar Senegal Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoton Kara manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger za ku iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu yanzu kuma ga sarfilu da shirin mu na gaba
Assalamu alaikum. Masu raro barkamu da shirin ciki da gaskiya dake bin diddigin haƙin waɗanda ke zargin an zalunce su. Musamman marayu ko marasa ƙarfi. A yau za mu dora kan batun yadda ake samun kumbiya-kumbiya. Kan satar mutane da wasu ke amfani da hakan wajen zamba cikin aminci. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumel. Makon da ya gabata mun sauraron labarin yadda wasu barayi suka sace yayan matar Malam Sani Saluhu dake garin Sibere a jihar Taraba inda Allah ya sa a gano inda barayin ke lissafa kuɗi har ta kai ga shugaban kungiyar yatti Allah kautar hor a jihar Chairman Bami ya jagoranci an banga su kwashe kuɗin naira miliyan 1,500 da kuma wasu kuɗi a gefe guda naira miliyan 5 Kafin mu kai gajin ta bakin Chairman Bami kan wannan zargi da ake masa ga kadan daga abin da shugaban kungiyar yatti Allah kautar horon na kasa baki daya Alhaji Bello Badeju ya fada mana a makon da ya gabata
Tace abin da aka yi akan wannan kesin nashi ma sai da aka kulle shi Chairman din ma kusan sati daya a wurin yan sanda dalili shine kuwa a yanda ne na gano abin a direct dai a yanda suka yi mun bayani kuma yanda na tuntuba wurin yan sanda a inda na gano Chairman dai mutane ne wanda yake an zo an ba su information cewa akwai kidnapping, akwai an yi kidnapping kuma akwai barayin akwai yanda suke. To madadi shi chairman ya amfani da sai shi chairman sai ma yan sandan Abuja tadi kudin du bayanin fa yana musu tadi cewa ga shiga yanda ga barayi sai yan sanda kan suka ce yan sas kenan sai suka ce ah su muje kana ji na
ina jin ka laji bana
yawa sai suka je suka kama wa'annan suka je suka invading gidan sai suka je suka invading gidan sai suka tarar da barawo da makamai bindiga guda hudu da kuma kudi naira miliyan 1.5 kigenan sai suka kama su wa'annan yan zallan suka kama wa'annan barayin sai suka yi Abuja tare da su shi chairman yana ce to a kai su wurin CB mana sai su yan zallan suke kokarin cewa su bara su ba a state suke aiki ba suna ma national ne aiki don haka babu ruwan su da state kigenan suka dauki barayi da kudi suka tafi a musu.
Yanzu haka dai tababar da ake ita ce ba a san wayewa wurin kudin ba tsakanin jami'an yan sanda da chairman Bamni. Filin ciki da gaskiya ji ta bakin shugaban kungiyar Meta Allah na jihar Taraba wanda ya jagoranci fara barayin da aka gano. Ake kuma ci gaba da takaddama kan inda kudaden suke.
Ni abunda na sani game da wannan maganar da kake tambaya na abunda na sani shine akwai lokacin da na samu wani information ta wurin dan banga daga wurin sai na kira police daga Abuja su police suna nan a Taraba amma su daga Abuja ne suka zo da suka zo suka na kira su suka same ni nayi musu bayani sai suka ce min ina su dan banga na ce dan banga suna jiware sai suka ce min to don Allah na je na hada su da dan banga shine na dauke su muka je muka samu dan banga su dan banga suka yi mana bayani muka tashi muka je wurin wani gida wani ardo a gauyen wani sunan gauye mai sunan Bemba da muka je wurin suka nuna mana gidan suka ce mana ga wasu nan sun dauko kudi da bindigogi guda uku AK guda biyu da bindigogi da kudi miliyan 1,500 da uniform soja a cikin daki daga wurin mu muna tsaye su police suka shiga suka dauki kudin da bindigogi suka taho da su muka taho tare muka zo mutum biyu muka samu wani farawo daya a cikin wani kinapas daya a cikin su a cikin wanda suka dauko kudi suka foye a gidan wannan ardo suka kama shi suka kawo shi nan Jalingo akwai wani police station a Jalingo mai sunan GRA suka kulle su a wurin da kudin suka rike kudin suka sa a mota da bindigogi suka aje mai laifi a GRA daga wurin suka dauki mai laifi da kudin da bindigogi da mai laifi da masu laifin suka tafi da su bayan an kama wannan ya kira sunan wani aka kama shi da aka kama shi sai aka hada su gabaki da aka tafi da su Abuja sai ko nan naji bayani ai masu laifi sun dawo
sai mun me zaka ce kan Alhaji Sani da kenan Sibir
to maganan lalle akwai wani mai sunan Sani shi kuma ya zo ya same ni ya dauko wanda aka yi wa kinapas suka zo suka same ni a office suka yi min bayani har ina tausayin wanda aka dauka sai nace to tabbas wannan kudi ni ma na ga da ido na lokacin da aka dauka da makame sannan da mai laifi an tafi da su Abuja amma tun da sun zo bari nayi magana da su batun maganan ga mai kudi ya fito nayi musu magana sai suka ce min har ga Allah su sun dauki da mai laifi da makame da kudin su yi handing over ga wanda suke gaban su suma wanda suke gaban su ma sun dauki kudi su yi handing over ga ma IG da masu laifi amma tun da ni su gaba ne a Taraba na tashi naje na same su a ofin nasu nayi magana kila akwai taimakon da za a yi a mayar masa kudin sa
wai ne sai nace to ina zuwa kaman bami yanzu kai ka yadda za a dauki kudi na saka koda ana bincike ne a kaiwa IG na yan sanda naira miliyan 1.5
to ka san ranka da dai ni tun da ba aikin police nake yi ba duk abun da police ya gaya min ka san dole na yadda tun da ni ba aikin police nake kuma ban san aikin police ba
muna ji cigaba da magana
kana ji
me
kana ji na
ina jin ka sosai
yawa to abun da ya faru ni sun gaya min sun je su yi handing over ga mai gidan su shi ma ya je yayi handing over
da mai gidansa. To kaga na gaya wa Alhaji, na gaya wa Sani su nemo mana kudin dawainiya mu tashi kudin mota mu je wancan ofin nasu na Abuja mu yi binkise saboda ya nuna mana eh lalle haka ne kudin nan yana nan ko su ma ko su yi handling over. To diga wurin Alhaji Sani shi Sani kuma sai ya rubuta min petition gaban Komsina Police na wanda yake Taraba akan naje na naje gidawoni na dauki kudi da makame na tafi sannan bayan wannan kudin ma akwai wasu kudi miliyon 5 na hada na dauka na tafi da shi sai nayi ma Komsina Police bayani akan maganan Sani nace maganan da yake fadan maganan banza ne maganan kariya ne saboda babu gaskiya a cikin magana ni ban samu miliyon 5 ba miliyon 1,500 ina tsaye police suka dauka suka tafi da mai laifi da makame suka tafi da su Abuja
wato zargin kudin nan duk suna hannunka ba kai bake da wannan zargin ba kina
ni ba yadda ba saboda ba ni na dauki kudin ba hukuma ne su suka dauki kudin su suka dauki makamin
in haka ne ya za a yi a samu wadannan kudin su dawo ne
eh to gaskiya magana wannan kam ni da kaina ma ban sani ba saboda abun da ake ma yana hannun hukuma sai dai a koma ga hukuma in za a samu wannan kudin kila za a same su amma ta wuri na kan gaskiya ban sani ba bani da karfi kuma in karbi abun da yake hannun hukuma
waɗannan mutane waɗanda suka tafi Abuja an bada labari sun dawo suna nan suna ci gaba da harkokin su waɗanda aka yi zargi da satan nan haka ne kai ka ga mutane
wallahi ni ban gansu ba amma na ji labari haka ne na ji labari mutane da sun bada saida akan maganan tabbas sun dawo ni da kaina ma yanzu ina cikin fargaba saboda bisa ga maganganun da suke faɗa
wato ma'ana kai ma suna barazana cewa tunda kai yadda aka kama su kai ma za su san yadda za su yi da kai kenan
haka ne sosai ma don na ji magana mutane suna gaya min ga maganan da suke faɗa a gefe tunda na sa an kama su an tafi da su Abuja to ga sunan sun dawo amma ni ma na safa wa kaina ruwa
ciyaman ba mai ka yanzu ka shafa wa kanka ruwa ne ko za ka ci gaba da aikin da kake na shugaban ya ce Allah kautar koriya Taraba
to ai ranka dade ni na har ga Allah ni na rantsai akan magana zan yi aiki tsakanina da Allah kuma ba magana wai mutum ya yi min barazana ko in ji tsoron aiki na ko mene ni har yanzu ina gama yanzu ne ma na fara aiki
madalla gaida Sarfilu Hashim Gumel yanzu ko ga baballe ya dawo mana da takaitattun labaran duniya
ɗan sanda masu yaƙi da ta'addanci a Burtaniya suna binciken wata fashewa a wani asibiti jiya Lahadi a birnin Liverpool da ta yi sanadin mutuwar mutum ɗaya da jikkata wani an kira ɗan sandan inda aka shaida musu fashewar da ta ritsa da wata motar haya da ta taso daga asibitin mata na Liverpool jim kaɗan kafin fashewar ta auku jiya Lahadi da safe ɗan sandan sun ce ba a bayyana fashewar a matsayin ta'addanci ba amma ɗan sandan da ke yaƙi da ta'addanci ke jagorantar binciken a matsayin rigakafi jiya Lahadi gidan talabijin na ƙasar Iran ya ba da rahoton cewa wasu girgizar ƙasa masu ƙarfi guda biyu sun afka wa kudancin Iran kusa da tashar jiragen ruwa ta Bandar Abbas lamarin da ya janyo mazauna suka tsere daga gidajensu kuma akalla mutum ɗaya ya mutu gidan talabijin kasar ya ce girgizar kasar mai karfin maki 6.3 da 6.4 inda ta auka a lardin Hormuzgan kuma an ji girgizar kasar a gabar tekun Dubai firaministan kasar Poland ya ce kasashen Poland da Latvia da Lithuania suna tunanin neman kungiyar tsaro ta NATO ta yi wata tattaunawa ta gaggawa yayin da suke ta faɗi tashi don magance takaddamar da ke faruwa kan iyakokinsu da ƙasar Belarus. Firaminista Matvej Morawiecki ya ce gwamnatocin ƙasashen uku suna tattaunawa ko su nemi a tattauna a ƙarƙashin yarjejeniyar ƙungiyar NATO da ke baiwa dukkan ƙawayenta don neman damar tuntuɓar juna idan har ta ji tana fuskantar barazana a yankunanta ko 'yancin siyasa da kuma tsaro.
To ma sauraro da takaitattun labaran duniyar ne muka kawo karshen shirinmu na wannan safiyar sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri daga birnin Abuja. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji buryoyinsu musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyanmu na wannan safiyar Baba Yakub Makeri daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Salamu alaikum.